بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول جاء أن ما نبكي لهذا مؤمن سافيا فلحج 30 جوات شعبان بجل المنظور صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمؤداد الذي هو من 30 نبيه وأنه يدين إلى 30 لدأ جوات بقي سيكالة بمجيود قوم شعبية لسافة ميلادية سيدة بدأ كراتم ولا نتاك الوحيد المخصوم أسير المنظور صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إن شاء الله زي دمشين درس منا قال شيء كسن شيء ورو رمضان يزو حتما إن شاء الله بوبي زامت يا كان أبن لمك كرن تايو إن شاء الله زامت سيدي مكو مباين رمضان بإذن الله تعالى كم مباين لي في أسنر يزوشي وإن شاء الله ألا يكيم يوم يلا أثر دام فارا درس من تفسيري أولا مسلاتي كمين بأكي شكالة تجباتا سكين يبر ألا إن شاء الله Allah madauki taimake mu maganar kafin fito ina wajen awa daya an yi taimako wayoyi daga wurare da yawa ana zaton wasu suna cewa sun samu labari ta wani gefe nasu cewa an ga wata dukkanin abin da ya kamata duk musulmi su dauka shine maganar ganin wata kamar da aka sani a tsarin zamantakewar mu a Najeriya mai ba da sanarwa akan an ga wata ko ba a gani ba shine sarkin musulmi lokacin da ya zama cewa mai ba da sanarwa ma to bai kamata wani ya dauki wata sanarwa daga wani gefe ba wannan kokarin raba kan al'ummar musulmi ne kuma ba daidai bane a shekara da shekaru ana samun kurakurai akan wannan ko kuma maganganu akan wannan harka ta ganin wata kuma shi mai alfarma sarki musulmi daga bara ya hana wannan tsari na cewa sai mutane sun yi bacci karfe 12 a zuwa na cewa an ga wata kuma duk ya yi haka ne don kokarin dakatar da irin wannan rudani tsakanin al'umma daga bayan an yi isha'i zuwa karfe 9 in ba su samu sanarwa ba to ba wani wanda zai zo daga baya ce shi ya gani duk wata da ba a ganshi karfe 9 ba ya ba da doka shi ke don haka za a cika sha'aban ya zama 30 in sha Allah gobe ne ɗaya ga watan Ramadan. Malamin ya fara da cewa awamilu sabri wasabat abubuwan da suka sa haƙuri da tabbata ga musulmi bayan ko kuma duk da irin wahalhalun da suka sha a hannun wato mushrikai a Makka. Wannan abubuwan da malamin zai lissafa mana kenan a wannan wuri yace wa huna yaqifu al-halimu hayran a wannan wuri duk mutum mai haƙuri zai ruɗe ya rasa inda zai bi wa yatasa'alu uqala'u ar-rijali fima bainahu nan mutum malamin yana so ya mana magana ne akan abubuwan da suka gabata a baya na irin tsananin da musulmi suka shiga a hannun kafirai da cutarwar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa akan wannan addini din kuma duk da haka bai sa sun ce to kai tun da dai mutanen nan ba sa son addinin nan da muke yi to mu daina mu zauna mu bi abin da aka saba ake yi iyaye da kakanni a bauta wa gumaka wannan matsawa ka san idan ana matsa maka matsi ya kai matsi wani idan akwai rauni a zuciyarsa bai gama gamsuwa da abin da yake kai ba zai iya cewa to shikenan tun da dai abin ya yi tsanani to in daina mana shikenan mu zauna lafiya sai zama cewa asalin shi abin da yake so shine ya zauna lafiya da mutane ba wai ya zauna lafiya da Allah ba to musulmi ba su yi wancan abin ba ma'ana ba su juya baya sun ce bari su koma su bi abin da waɗannan mutane nasu suke so ba sun tsaya a kan addininsu duk irin wahalar da suka sha shine nan sai yake cewa duk mutumin da Allah ya hore masa haƙuri zai tsaya wato a ruɗe ya rasa ina al'amarin nan yake ne kuma mutane masu hankali daga musulmi ko kuma kowa ma zai rika tambayar kansa yana cewa ma hiya al asbab wal awamil allati balagat bil muslimina ila hadhihi al ghayati al quswa wadanna sabbabani suka sa musulmi suka kai irin wannan gaya matukar gaya na hakuri da juriya da tsayawa akan abinda wato suke suke kira zuwa gare shi wal hadd al mu'jiz min al thabat da kuma wannan haddi da akwai mu'jiza a cikin sa wato ni tabbata tabbatar da suka yi sifa ce ta cewa kai akwai wata mu'jiza tare da su ma'ana wani abu ne da ba mai iya irin sa a ce an yi maka irin wannan azaba da kuntatawa da cusa maka damuwa da bakin ciki amma duk da haka kana tabbace kana tsaye akan abinda kai imani da shi kaifa sabaru ala hadhihi al ittihadat yaya musulmi suka iya hakuri akan waɗannan wato wahalhalu da cingunawa da ake musu allati taksha'iru li sama'iha aljunud waɗanda wato fatar jiki za ta tashi tsinkar jikin mutum za ta tashi idan ta ji wato ana yi ko tana jin labari kawai yanzu wani abin da muke karantawa a baya a wannan kwanakin wani abin da aka yi wa musulmi wani jin cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu daga cikin sahabbai irin wannan abin yakan tada masa hankali ya ji cewa ya shiga damuwa tsikar jikinsa ta tashi a ce ya za a yi dan adam a yi masa abu kaza yau shi ne abin da ke nufi wa tarjufu biha al afidatu kuma sannan zukatan mutane su raurawa wa nazaran ila hadha alladhi yatakhalaju al quluba to saboda wannan abin da yake shiga zukatan mutane ya tafi da cikinsu nara an nushira ila ba'd hadhihi al awamil wal asbab isharatan abiratan basitatan yake kasancewar wannan abubuwa suna da tasiri muka ga ya kamata mu ishara zuwa ga waɗannan sabubba shine awamil aka ce awamil ana nufin dalilai ko abubuwan da suka sa aiki wani abu abu kuma suna ce musu element abin da ya jawo wani abu yayi tasiri shi ake ce ma amil ko awamil wal asbab da kuma sabubba amma yace ishara wato takaice kuma yar karama ba wai da zulfi ba menene dalilan da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wancan zamani duk da irin azabar da ake musu suka tsaya suka yi hakuri suka tabbata akan musulunci ba su ce sun fasa ba mun fahimci abin da ke so ga mana dalilan yake so musu yace al awwal dalili na farko shine al imanu billahi imani da Allah yace inna sababar ra'is a lugar larabci abin da cancanta a ce ar-ra'is ba ar-ra'isi ba da abu ne da ya shahara mutane suna faɗi da yawa malamai suna cewa ba daidai ba ne yadda yake rubuta a nan shine ar-ra'isi sahihin larabci shine a ce ar-ra'is inna sababar ra'is wato babban dalilin da shine ya jawo musulmi suka yi wannan lamari na haƙuri da juriya da tsayawa akan musulunci wato fi zalika awwalan wa bizati da kuma haƙiƙanin lamari yake huwa al-imanu billahi wahdahu shine imani da Allah shi kadai wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifa da kuma sanin Allah din haƙiƙanin sani fal imanu jazimu idha khalaqat bashashatuhu al-quluba shi imani yankakke wanda babu kokonto idan dadin sa ya takuɗa da zuciya yazimu al-jibala yana yin daidai da wato dutse wala ya tsishi ba tare da wato ya raurawa ba in dai mutum akwai imani mai karfi a zuciyarsa to imanin nan nasa zai kai inda za a kwatanta nauyinsa wato a hissiyance za a samu cewa wato ya kai kimanin wato nauyin dutse babba ba tare da ya girgiza ba yace wa inna sahiba hadhal iman duk mutumin da yake da irin wannan imani al-muhkam tabbatacce kuma wato kin tsatsi a zuciya wa hadhal yaqin da kuma wannan sakankancewa aljazim wanda babu kokonto cikin ta yara mata'ib ad-dunya zai dubi wato zai dauki wahalhalun da zai sha a duniya mahma kasurat diyawansu wa kaburat kuma bi girmansu wa tafaqamat wa ishtaddat duk irin yadda suka hauhawa suka yi tsanani to yaraha fi jambi imanihi a gefen imaninsa zai kalle su tahaliba a'imatan wata kainuwa ce kawai da take yawo fauqa sailin jarifin a saman wani ruwa ma mako wanda ya kwaso ya sauko daga wato wanda Allah madauki ya zubo da shi daga sama kuma yake bi da gidaje yake kwashe su kaga irin ruwan da ake yi babba mai karfi wanda ke tafiya da gidaje ya biyo ta kwalluka gaba ɗaya gari ya cika da ruwa, ai idan ka ga wata kai ruwa a kanta tana yawo ba komai mace ko, to abin da ake nufi kenan. Ma'ana ba ta kai tasirin da za ta dakatar da wannan ruwan a ce ta yi masa nauyin ba zai iya tafiya da ita ba. To musibin da musulmi suka haɗu da su a wancan lokaci, ka ɗauki cewa wannan ɗan kai ruwan ce da take kan ruwan kawai ba wani abu bane. Yar damuwa ce za ta zo kuma za ta wuce, amma wannan ruwan mai ƙarfi nan yana kwatanta musulunci da shi ne ruwan mai ƙarfi. Imanin nan mai ƙarfi ya yi ƙarfin da babu wani abu da zai iya tsaye da shi. Duk wata yar damuwa da nan da can ba za ta hana tafiyar wato addinin musulunci ba. Ina fatan mun ji abin da ke misalin nasa. Yace in jaa liyakthira as-sujuda, in ruwan nan mai ƙarfi da ya zo ya karya dam. In an ce as-sujud ana nufin wato jam'i ne na sad, as-sad shi ne dam. Mun san dai dam irin namu wani. Ai ana yin kwari ne don ruwa ya taru a samu ruwan da za a riƙa sha, shi ake cewa dam ko? Yawwa. To ruwa mai ƙarfi yakan zo ya karya dam, ya zama cewa ya tafi da shi, kuma ruwan da ke cikinsa shi ma ya yi ambaliya ya wani wurin. Almani'a mai ƙarfi, walƙila al-hasina, da kuma wato gine-gine da aka yi a kan dutse waɗanda suke masu ƙarfi aka yi amfani da su domin su ba da wato kariya. Fala yubali bi shay'in min tilka al-mata'ib, za su ga cewa shi wannan irin imanin bai damu da irin waɗancan wahalhalu da tsanani, amma ma yajiduhu min halawati imanihi, shi musulmi kai ba zai damu da abin da ke wato tafe da shi ko ya haɗu da shi na wahalhalu ba, tare da abin da yake ji a zuciyarsa na imani mai ƙarfi, wa tarawatu iz'amihi, da kuma daɗin biyayyar da yake wa wannan addini ɗin da jawuwar da yake yi. Wato tafiya ce ta riga ta yi ƙarfi, ta shiga zuciya. Imani in ya riga ya zauna a zuciyar ɗan adam, duk yadda za ka yi da shi, da duka, da zagi, da cin mutunci, ba zai sa ya fasa ba. Amma idan ya zama imanin bai gama ƙarfi ba, to shi ne akan sa mutum ya canza ra'ayi saboda duka ko zagi ko cin mutunci ko raba mutum da aikinsa ko da matarsa da makamancin wani. Amma idan mutum imaninsa ya tsaya tabbace, to duk abin da za ka yi masa a duniya, mutum nawa aka samu aka ɗaure su, wani ma aka sa mai share aka tsaga shi gida biyu, ana cewa ya ce ya kafirta, ya ce ba zai faɗa ba. Duk da cewa ya halatta a shar'ance mutum ya faɗi kalmar da in ya faɗe ta kafirai za su ƙyale shi, kuma ya zama imaninsa yana nan, kuma da Allah mai kimanin labari a cikin Alƙur'ani. Amma an samu wasu saboda juriyarsu sun tsaya an kashe su, sun ƙi faɗar kalmar kafirci, duk wannan ya tabbata a tarihi. Wannan me yake nuna maka? Yana nuna maka cewa mutum yana tsaye a kan imaninsa, kuma ya yarda da abin da ya yarda da shi, duk abin da za a yi masa ba zai fasa ba. Wannan shi ne imani, kuma shi ne musulunci. Ya ce wa bashashatu yaqinihi, da kuma daɗi wato yaqini da ya tabbata, ko farin cikin yaqini kai, shi ne bashasha da ya tabbata a zuciyarsa. Shi yasa Allah maɗauki shi cewa fa amma zabadu, ita kumfa, fa yadhhabu jufa'an, sai ya tafi. Haka nan ba wani abu, ba amfani, ba komai, a bushe haka zai ƙaiƙashe ta sheƙe. Kumfa tana kallonta haka, ita da kanta za ta ƙare iska ta sheƙe ta. Iskar ma ba wata mai ƙarfi ba, ka ba wa kumfa ɗan lokaci da kanta za ta sheƙe ta ƙare, babu ita. Haka ne wa amma ma yanfa'un nas, amma abin da zai amfani mutane shi ne ruwa mai ƙarfi, fa yamkusu fil ardi, to shi ne ke zama a kan ƙasa. Wannan kwatankwaci ne na imani da kafirci. Kafirci kumfa ce, hayaniya ce da hargowa, ƙoƙari ne na a yardar da wasu halittun Allah ba Allah ba. Haka kafirci yake, duk wanda kaga yana kafirci ƙoƙari yake ya yardar da wani ya yarda da shi ba Allah ba. Amma mai imani so yake Allah ya yarda da shi, duk juzgunar da za ka yi masa yana nan abu guda, shi ne abin nan ɗin kwatankwacin da ake bayarwa, kamar yadda wato ruwa yake haka zai tsaya wuri ɗaya ya amfani mutane, ita kwa kumfa ka kyale ta, ka bata lokaci, yanzu za ta tafi ta tashi daga aiki. Yake wa tafarra'u min hadha sababi alwahid, daga wannan sababi da muka ji guda ɗaya akwai wasu asbabun ukura, sabubban daban wanda suke reshe ne daga cikinta, tuqawwi hadha as-sabat, wanda suke karfafa wannan tabbatar wal musabara da haƙuri din da juriya. Wahiya, to sai kuma ya ƙara wasu dalilai din banda dalilin imani da Allah. Wanda dalili ne kuma yasa musulmi suka sake tsayawa wato suka tabbata ba su karkace daga hanya ba? Na biyu yace qiyadatun tahwa ilaiha al-af'idatu, shugabanci ne wanda zukata suke son sa, sukata gaba ɗaya suna karkata suna jawowa zuwa ga wannan shugabancin. Ana nufin me shugabancin? Daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake in an samu matsala gunsa ake komawa shine mai cewa ayi, shi kuma wahayi yake aiki da shi, Allah ne yake ce masa yi kaza ka bar kaza, ja mutanenka ka ce musu kaza ka ce musu kaza. Duk shugabancin da yake akan wannan zai samu tagomashi daga Allah subhanahu wataala da goyon baya, sannan kuma zai samu kauna daga wurin masu goyon baya din su mutane. Ma'ana idan mutum yana so ya samu soyayyar jama'a to ya bi Allah, in ya bi Allah ya bi dokokin Allah, Allah subhanahu wataala zai sa mutane su so shi kuma su bi shi akan abin da ke kiran su akan sa. Yace faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-qa'id al-a'la lil ummah al-islamiyyah, wanda shine shugaban wato safarin shugaba na gaba daya na koli, wanda ake cewa a zamanin ilimin ko in ce a yaren ilimin zamanin yanzu ko shugaban koli ko shugaba mai cikakken iko, kamar da ake faɗi wato mai iko da ilimin nasa. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shi ne shugaban al'umma baki daya, bal lil bashariyati jam'a, kai ga gaba dayan dan adam ma shine shugabansu. Ya tamatta'u min jamali khuluqi, manzo sallallahu alaihi wasallam yana da wasu kyawawan halaye shine jamalul khuluq da yake nan, wa kamalin nafsi, da cika kamala ta rayuwa ta dan adam. Duk inda kake son dan adam a ce ya kai matuƙa ya cika babu tawaya tare da shi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaban sa. Duk wani dan adam da ya cika ya batse ya tantanta a ce wannan mutum ne na haƙiƙa saboda halayensa da imaninsa da yadda yake mu'amala da mutane, to a ƙasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wa makarimul akhlaqi, da kuma dabi'u waɗanda suke masu karimci masu daraja, wa shiyamin nabila, da halaye ne masu daraja har yanzu, wa shama'ilul karima, duk wannan ne mai takalmomi ne wanda yake ma'anarsu ɗaya. Mun ce shama'il da ashiyam da as-samt da al-akhlaq, duk wannan kalmomi ne mutaradifa ma'anarsu guda ɗaya a larabci. Yawwa yace bima tatajazabu ilayhi al-qulub, Allah madauki ya hore masa waɗannan halaye ta yadda zai iya fuzgar zukatan mutane da wannan halaye. Babu wanda zai mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji baya son sa. Duk kafirin mutum in yi mu'amala da manzon sallallahu alaihi wasallama zai ji cewa kai wannan mutumin mai gaskiya ne, wannan mutumin mai halaye masu kyau ne, wannan mutumin abin da yake kansa daidai ne, sai dai saboda kafirci kawai mutum ya ƙibi. Amma ba dai ya ji baya sha'awar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, babu wannan. Sannan kuma yake cewa wa tatafana dunahu nufusu, kuma sannan rayuka za su iya rabuwa da rayuwarsu, wato mutum adam zai iya rabuwa da kansa domin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin soyayyar da ake masa. To kaga duk shugaban, wanda shugaba ne ya taɓa samun irin wannan goyon baya daga mabiyansa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Har wani daga cikin kafirai yake cewa ya yi yawo ya ga yadda mutane suke goyon bayan shugabanninsu suke musu da'a, amma tunda yake bai taɓa ganin mutumin da mutane suke son sa ba irin Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabbansa suke son shi. Ma'ana bai taɓa ganin mutumin da sahabbansa suke ƙaunarsa suke biyayya gare suke da'a gare shi irin Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa yi ba. Shi kadai ne wanda ko sallah ake yi in suka ji yayi kaki zai tofar da yawo za su miƙa rigarsu na kusa da shi, za su miƙa riga ya zama cewa ya tofa a cikin rigarsu saboda kwaɗayin a ce yawonsa ko majinarsa sun sa a bakinsa sun haɗe. Ka taɓa ganin ɗan adam da yawon? Ko mutum ya yi ga wani ɗan adam daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to bisa jahilci ne da kuma gumi da wuce iyaka da ya ɗauki wannan mutumin yana nema ya kai shi wani matsayi mummuna. Amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbata komai nasa albarka ne, jikinsa a kowane ɓangare nasa albarka ne. Shi yasa duk mutumin da ya taɓa samun damar ya riƙi wani abu daga wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaka, ko riga ko hula ko wani mayafi kai ko gashin da aka yi aski daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya riƙi wannan a cikin sahabbai ɓoyewa suke yi kamar abin tarihi cewa sun riƙe wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. saboda mai saboda shi komai nasa albarka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa albarka kuma ba a kiyasin wani wanda ba shi ba a kansa duk wanda ba shi ba daga Abu Bakar radiyallahu anhu zuwa duk mutumin da yake da rai yanzu musulmi babu wanda yake da irin wannan falalar na cewa a nemi tabarrukinsa a shafi jikinsa a samu albarka banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqida ta musulunci ta hakikatan kuma ta gaske Allah madauki taimake mu to wannan irin halinsa mai kyau shine babban bayan imani da Allah da kuma cewa da sakon Allah yake tafe wannan shine babban abin da yasa ya samu irin wannan wato jan zukata din yayi musu tasiri nan da nan وكانت أنصبته من الكمال الذي يحبب لم يرزق بمثلها بشر وانا أبدا لن يجانف الآن شيوا ربانسا شيني أنصبته ربانسا دي سامه نصيبي نصيبي جمع النصيبين يوا ربان دي شي من الكمال نكمال تتن أدم تكا أكي ياسامي كمال تتن أدم الذي يحبب وانده أكي سم تسبو دي شي لم يرزق بمثلها بشر باب ولم مثل دان ادم da aka bashi irin wadannan sabubban na kamala din ko kuma rabon na kamala wa kana ala a'la qimmatin min ash-sharaf wan-nubul wal-khayr wal-fadl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire kowa yana kan kimmar matukar can saman duk wata daraja da halin kirki da daukaka da alheri da falala kai duk abin da zaka yi ba dan adam da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi kikenan sai ka rufe wato bakinka komai ya kare wa kana min al-iffati wal amanati was sidqi wa min jami'i subulil khair ala ma lam yamtara wa lam yashak fihi a'da'uhu fadlan am muhibbihi wa rufaqa'ihi ya annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kame kai da amana da gaskiya kai da dukkan wata hanya ta alheri idan sai yadda maƙiyansa ma ba su yi kokonto ba cewa a zuciyarsa akwai waɗannan abubuwan ma'ana kafirai maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi kokonton cewa yana da irin waɗannan halaye na kirki ba ballantana wato masu sonsa da kuma waɗanda suke tare da shi la tasduru minhu kalimatun illa wa yastaqimuna sidqaha kalma ɗaya ba za ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai sun tabbatar da cewa gaskiya ce duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ya yi masa magana to babu wani ɗan adam da ya taɓa jin cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ƙarya ne har zuciyarsa yana faɗa waɗanda yake ba su yi imani da shi ba sukan ƙaryata shi ba don komai ba kawai sai don ba sa son bin abinda yake faɗa amma ba wai don har zuci sun yarda da cewa abinda yake faɗa ɗin sun ga cewa ƙarya ba ne yace istama'a thalathatu nafarin min quraish wata rana wasu mutum uku daga quraishawa sun faɗi wuri guda wa kana qad istama'a kullu wahidin minhum ila alqur'ani sirran kuma kowanne ɗaya daga cikin su ya saurari alqur'ani an sahibihi shi kadai a sirrance wato sulalewa suke a wancan lokaci kowa sai ya sulale ya koma gefe sai ya yana sauraron qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake karanta shi to kowanne ɗaya daga cikin wannan mutum uku ya samu dama ya labaɓe ya ji Qur'ani to sai kuma daga ba sai suka haɗu wuri ɗaya da suka haɗu a sun mankasha fasirruhum sai sirrinsu ya bayyana fasa'ala ahaduhum aba jahli sai ɗaya daga cikinsu ya tambayi Abu Jahl wa kana min ula'ika salas Abu Jahl ɗin kuma yana ɗaya ne daga cikin wannan mutum uku ma'ana Abu Jahl yana cikin waɗanda suka lallaɓe suka ji Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sauran mutum biyu ɗaya daga cikin su sai tambayi Abu Jahl sai yake cewa ma ra'ayuka fi ma sami'ta min Muhammad me ra'ayinka dangane da abin da ka ji daga Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana me kake gani wannan Qur'ani da ka ji me za ka ce ne a kansa me ra'ayinka shine sai yake cewa fa qala sai yake ماذا سمعت ميكجي تنازعنا نحن يسمى نجي ني ام نجي سيسجا امساتا تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف دمو دبنو عبد مناف انجي ابو جهل فا اتشين قريشا واشي نفس sai da mu da banu Abdulmanaf tanaza'na mun yi jayayya ne a sharafa akan neman daukaka su suna san daukaka mu ma muna san daukaka af'amu fa af'amna sun ci yadda abinci sun ba wa matalauta sun taimaka wa mutane da dukiyar da Allah ya hore musu mu ma mun yi kaga mun san hadisi nan anan ko wajen ciyarwa wa hamalu fa hamalna mun dauki nauyin mutane da hakuri da su da juriya sun dauka kai mu ma mun dauka wa a'tau fa a'tayna sun bayar mu ma mun bayar mana in taimakon mutane da sun bayar mu ma mun bayar hatta idza tajazabna atahazaina ala rukbi hatta da muka yi daidai wa daida kowa akan gwiwarsa ma'ana muka yi daidai matsayin mu daidai da su wa kunna kafaratay rihalin mun zama kamar wato dokin jingina ma'ana mun zama daidai wa daida kowanne matsayin su daya babu wani wanda ya kai wani tunda dokin jingina ne ba shi da wata falala ba shi da daraja ma'ana da mu da su babu wani wanda ya fi wani abin da ke nufi kenan qalu wa sai suka zo suka ce lana nabiyun mu muna da wani annabi ya'tihi alwahyu min as-sama'i wahayi na zuwa masa daga sama kun ga ma'ana kenan da wannan banu Abdulmanaf suke so su daukaka su fi mu bayan da darajar mu dai da su to wannan shine kawai sababi amma ba wai saboda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa ƙarya bane mun fahimci abin ma'ana kenan ashe hasada ce zancen na hasada ne zancen na kar a zo a wuce mu ne da daukaka wannan ita ce maganar Abu Jahl sababinsa da yasa ya kafirta kenan matsayinsu daya da su banu Abdulmanaf mun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun banu ila banu Abdulmanaf yauwa to suna ganin cewa shi Abu Jahl yana da da shi kabilarsu da banu Abdulmanaf a cikin Qurayshawa sun kai matsayi guda duk alherin da wannan suke yi waɗannan masu nayi abinda wannan suke ayyaba musu wannan masu nayi sai da suka zama matsayinsu daya daidai wa daida babu wanda ya fi kawai wasu Abdulmanaf wato gari kawai sai suka fito suka ce a mu muna da annabi to ya za a mun yadda mu haƙura kawai da wannan shi ke nan dalilinsa kuna fahimtar sababin yawwa sai ce lana nabiyun ya'tihi alwahyu min as-sama'i famata nudriku hadhihi sai Abu Jahl yake to mu in an bar mu yanzu za mu kai wannan matsayi mu mai jannat ma'ana su ba za su iya fitowa da wani su ma su ce ga shi annabi ne a ne masa wahayi ba in muka yadda da wannan abun aka bar shi a gidan Abdulmanaf cewa ga annabi a cikinsu a ne masa wahayi to kuma ai sun fi mu kenan to mu kuma ba za mu bari shi fi mu ba wannan sababin da kake gani shi ne sababin mafi yawa daga cikin masu kafirci mafi yawa ba wai duka ba da yawa daga cikin mutane abin da ke hana su yarda da musulunci su bi shi shi ne suna ganin masu musuluncin nan makaskanta ne don me za a ce yau sun zo sun fi su shi ke nan abu wannan tarihin haka yake tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu wanda duk baya san abin da kake kai asalinka yake kallo ya za a yi kai a zo a ce wai alheri ba zai zo ba sai ta hanyarka kai wane ne dan wane ne shi ne wannan abin yana da cikin sababi yawa to haka nan Abu Jahl ya bayyana da bakinsa sababin da yasa bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce wallahi la nu'minu bihi abadan ce wallahi ba za mu imani da shi ba har abada wala nusaddiquhu kuma ba za mu gaskata shi ba dalili ya bayyana wa kana Abu Jahl yaqulu kai Abu Jahl ma ya kasance yana cewa ya Muhammad inna la nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi ya ga masa shi da shi ƙurƙu cewa ba ma ƙaryata ta baka taɓa ƙarya ba amma wannan abin da ka zo da shi shi muke ƙaryatawa to me ƙaryatawa shi ke nan ai an ƙaryata in dai kullum in na zo na faɗi magana cewa kuke gaskiya ne to nan da na zo ga wata in kun yadda cewa ban taɓa ƙaryar ba sai ku karɓe ta ita ma da ina ƙarya ba zan wannan ƙaryar ba kuma musamman ƙarya ga Allah mutumin da bai wa ɗan adam ƙarya ba bai zo ya ce maka alhaji wani ya ce kaza ba malam wani ya ce kaza bayan bai faɗa ba ya za a yi zo ya rasa wanda zai wa ƙarya sai Allah ya zo ya ce maka Allah ya ce kaza bayan Allah ne yana da wuta zai sa mutum a ciki kaga wanda ya ji tsoron yake jin kunyar yake jin nauyin yi wa ɗan adam ƙarya nesa yake da a ce yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ballantana zaɓaɓɓen manzo da Allah ya zaɓe shi don ya zama wato mai kawo saƙo daga gare shi shi yasa yace fa anzala Allahu a lokacin nan da Abu Jahl ya faɗi wannan sai Allah yake saukar da aya yake cewa fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun, lalle su ba ka ƙaryata ka sai dai azzalimai ayoyin Allah din suke wato jayayya da su suke musun su suke ƙaryatawa. Wa gamazahu sallallahu alaihi wasallam al-kuffaru yawman thalatha marratin, mun karanta a baya cewa sun tsokane shi har sau uku ko lokacin da suke zaune a jikin ɗakin Ka'aba ɗin, to shine nan zai maimaita wasu daga cikin waɗannan abubuwan da suka auku a baya. Fa qala fi thalithati, a na uku da suka tsokane shi suka gaya masa mummunan maganan nan, sai ya ce ya ma'ashara Quraysh, ya ku Qurayshawa, ji'tukum bizzabhi, a wancan yace wallazi nafsi biyadi laqad ji'tukum bizzabhi, ko yawa nan ya butsire abin da muka karanta a baya ɗin, yace wallahi na zo muku da yanka ne, ma'ana in kuna tsammanin laɓa-laɓa ne lamarin namu, to wallahi ku canja ra'ayinku. Shi ne yace ji'tukum bizzabhi, na zo muku da maganar yanka ne, ma'ana akwai jihadi, akwai yaƙi da zai faru tsakanin mulku. Tun daga lokacin kuma sai suka sha jinin jikinsu cewa wannan mutumin fa da gaske yake yi, abin nan ba wai na wasa ba ne, ba maganar hauka ba ne, ba kuma maganar neman duniya ba ne, ba maganar neman wani matsayi ba ne, wato ko dukiya. Fa akhazathum tilkal kalimatu, sai da wannan kalma ta kama su, ta tsorata su, ta rangana su, hatta inna ashaddahum adawatan, sai da ya zama wanda ya fi su tsananin adawa ma, yarfa'uhu, yana zuwa yana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mun karanta shi a baya ko? Wanda yake dai kun manta ne? Kun manta? Waɗanda suka yi ta'liqi, wannan kalmar ma ita ce mana amfani da ita, yarfa'uhu, ba yarfa'uhu bil aini ba. Arrafa shi ne at-taskin, mutum ya riƙa kwantar da hankalin mutum yana rarrashinsa. Sai da wanda ya fi su tsanani ɗin ya zo yana rarrashin manzo sallallahu alaihi wasallam, cewa ba ku mai abu ba haka muke nufi, da Allah ka kwantar ka yi haƙuri kawai ne ka shi kenan. Tun da ya gaya musu wannan magana ɗin. Bi ahsana ma aw bi ahsani ma yajidu indahu, da mafi kyawun abin da yake tare da shi na iya wato magana. Walamma alqaw alaihi sala jazuri, lokacin da suka jeho masa wato tundun raƙumi, wa huwa sajidu, lokacin da yake sujada, da'a alaihim, ya yi musu addu'a, ma'ana ya yi addu'a a kansu mummuna. Fa dhahaba anhum mudhahik, sai dariyar da suke yi da wargin da suke yi ya tafi. Wa sawarahum alhammu, ya zama cewa wato baƙin ciki da wal qalaqu, da rashin kwanciyar hankali ya hau kansu, wato ya yi saitara a kansu. Wa aiqanu annahum halikun, suka tabbatar da cewa su halakakku ne. Wa da'a ala Utbah ibn Abi Lahab, ya kuma yi addu'a akan Utbah ibn Abi Lahab, falam yazal ala yaqinin min liqa'i ma da'a bihi alayhi, ya zama cewa shi Utbah ibn Abi Lahab din yana nan bai gushe ba, yana da yaqini akan cewa abin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a akai zai same shi, kuma sai da ya same shi. Kun tuna kissa wacce ce cewa zaki zai tinye shi, ko yawa duk wannan malamin yana dawo mana da faifan ne dan mutuno cewa ga fa irin abin da aka yi, wato so yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da wani abu wanda abokan gaban dasa sun tabbatar da cewa da gaske yake, amma duk da haka ba su yi imani ba. Yawa shine sai yake cewa hatta innahu hina ra'al asada, har sai da lokacin ma da shi Utbah ya ga wannan zakin kala, sai ne yake qatalani wallahi muhammadun wa huwa bi makkah, wallahi muhammad ya kashe ni gashi ko yana makkah ni gani ashab, ai mun ji da wannan ko? Yawa duk da yake na san wasu sun manta min kyan. Yace wa kana Ubay ibn Khalaf yatawa'aduhu bil qatl, Ubay ibn Khalaf ya kasance yana wato tsorata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa zai kashe shi. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ban, yace ba kashe ni za ka yi ba, ana aqtuluka insha Allah, ni ne zan kashe ka insha Allah. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubay ibn Khalaf. Falamma ta'ala Ubayyan fi unuqihi yawma Uhud, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki shi wannan Ubay ibn Khalaf din a ranar yakin Uhud, Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya soke shi a wuyansa, kamar yadda ya gaya masa a Makka cewa ni ne zan kace ka, to a ranar yakin Uhud ko haka ya faru, Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tuka masa wato takobi a wuyansa. وكان خبثا غير كبير الوقت النبي هذا واتو تشيو يجي مثلا بابا الوقت تكا مثلا ليه بيكشي شيء الوقت با يجي مثلا وليني با قاتو با بممونا با كانتو الوقت النبي كان أبي يقول شيء أبي بن كلب كي يا كسن فينا سوى إنه قد كان قال لي بمكة الوقت سيديتنا شو هاتي دا ما يجي أمون أمكة أنا أقتلك سوى نيزن كشكا فوالله لو بصق علي لقتلني إذا والله دايات كوتوفا من ياوين لا تبت هذا يا كشني كيف أبي بن كلب كي سيفا إنوانا يسي دا ما يجي أمون أمكة زي كشني مينا تبت باوين سوكا وانا ديمون با ko tofa min yawo yayi na tabbata zai kashe ni ko ga ashe kenan suna da yakini akan cewa wannan annabi ne mun fahimta mun yace wa sayati wannan zai zo a magana kissar yakin Uhud insha Allah wa qala sa'd ibn mu'az sa'd ibn mu'az wa huwa bi makkah a lokacin yana makkah ya gaya wa ubayy ibn khalaf akwai ubayy ibn khalaf akwai kuma umayy ibn khalaf dukkan su kafirai يوه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي ناجما من الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا سوى إنهم لن يسوا أي سوء مسلمين قاتلوك ذات كشيك يسي ينا جاء مساء سعد بن مؤذن يسي جاء وأمية بن خلف يسي ناجي مسلمين يسي ناجي الله كشيك ما يفهمت الظلم ففزع فزعا شديدا فيت أولتا مسئلني وأهد أن لا يخرج عن مكة yake ni ko dai kawai bazan fita daga makka ba inda dai musulmi sun ce za su kashe mu lalle bazan fita daga makka ba wannan fa a lokacin da suke kuntata wa musulmin ne fa ake fadin wannan abu kaga wannan dole kai mamaki yaya mutanen da ake kore su daga gida ake tuka dukan su ake zage su ake ci musu mutunci annabi su ana zuba masa tumbi akan ana kwara masa rairayi akan sa yaje gida iska tana wankewa mutanen da ake musu wannan irin kaskancin a ce kuma suna fadin za su kashe mu kaga a ce ya nuna cewa hakika sun taki wani abu takar wani abun nan shine akan gaskiya suke da wahayi suke aiki akan shiriya suke jagoran su kuma da gaskiya yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walamma alja'ahu abu jahl yayin da abu jahl ya tilasta masa lil khuruj ya tilasta masa sai ka fita yawm badr istara ajwad ba'irin bi makkata li makkinahu min al-hirari kuma abin da kai lan da aka goba yace ba zai fita maka ba shi Umayyah ibn Khalaf to sai Abu Jahl yace wallahi ba kai ita ba da yaki lan da ranar yakin Badr sai da yin sashi a gaban shi wallahi sai ka fita yakin nan sai an yi da kai ba za ka je ka tura mu mu sha wahala kai kana zaune a gida ba shine yaje ya sami abin nan ajwad ba'ir ya sami raƙumi mafi kyau mai ƙarfi a Makka yi makkinahu min al-farazin ya samu damar wato da zai gudu wa qalat lahum ra'atuhu sai matarsa tace da shi يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي كامنت أبن دا لن أوانك متن المدينة لن يجاء مكان سعد بن مؤاد أي متن المدينة هنا في الأنصار يوى أما أي متن أمية بن خلف من كاف المسلمين تسيد يجاء نفسه سوى مسلمين فدا تكشيك تشين إتي بذيك تدق مكبا أبو جعل يبقى تين السامسة سيد يفتح wai sai ya samu raƙumi don ya gudu ba za shi Badar ɗin ba ko shi ne matarsa ta ce kai ka manta abinda mutumin naka abokinka mutumin Yathrib ana nufin Madina inda sunanta kenan da ko sai ce wannan mutumin Madinan abokinka ba ya gaya maka cewa musulmi za su kashe ka ba kala la wallahi ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban yace ba na san wato ƙetare tare da su sai kusanci ma'ana ba na san ya zama cewa na fita ɗin tare da su na san wannan abin da aka faɗa cewa gaskiya ne to amma ba zan fita tare da su ba sai dai ya zama muna kusa dai da juna ina hango mai zai gudana to kuma duk da haka bai tsira ba sai da ya je Badar ɗin kuma sai da aka ce shi yace haka za ta ni halu a adaihi sallallahu alaihi wasallam haka halin wato makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ashabuhu su kuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ورفقاؤه دوات المسكي تاريد الشيء فقد حل منكم محل الروح والنفس شيء وانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم سيدة يزمى يا قوما كمر شيني لنسو شيني جيكينسو شيني كوميناسو باب أبن ذاتي باب شيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم وشغل منهم مكان القلب والعين يا سيدة يزمى أما أين زوتي هذا إدو ma'ana shi ne komai a gare su fa kana al-hubb as-sadiq sai da zama wato soyayya ta gaskiya din nan da suke masa yandafi'u ilayhi indifa al-ma'i ila al-hudur sai da zama kamar yadda ruwa yake tunkuda zai gangaro haka nan zukatan sahabbai suke duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi haka za su je su aikata shi saboda tsananin soyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokarin su shine su biyayya gare shi kokarin su shine su da'a ga abin da ya umarce su wanda Allah madaukaki ya bashi umarnin cewa ya gaya musu da haka kullun annabin soyayya suke gare shi wanda duk zai tuhumi soyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da'a su gare shi ko dai ya zama bai karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan cewa bai karanta littafan tarihi da kuma yadda mawaqif na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mawaqif na sahabbai yadda suke mu'amala da shi ba in tayayi na wasu abubuwa saboda a lokacin da yake karantawar abin da yake so in shi yake nema shi yasa ya zama cewa bai ga sauran alherin ba ko kuma ya zama cewa yana da mummunan nufi dama maƙin addinin musulunci ne abin da yake so shine ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuhume shi da cewa bai iya tarbiyyar mutane ba yace wa kanatil nufusu tanjazibu ilayhi kai zukata sun zama cewa suna jawowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam injizaban hadidi ila al-maghnati yadda karfe yake jawowa zuwa ga mayan karfe amma zama mayan karfe ko maganatisu idan aka ce ga karfe gashi ya kuke gani yanzu nan zai jawo shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan rayukan mutane inda ya mu'amala da kai yanzu zaka jawo zuwa gare shi ka ji cewa ka damfara da shi ka yadda da shi ka yi imani da shi kana kan abin da yake kai duk abin da ya dora ka asiri kuma za ka bi kowane iri haka wato tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake har wani mawaki yana cewa fasuratuhu huyula kulli jismin wa madanatisu afidatir rijali suratuhu surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huyula kulli jismin shine haqiqan kowane jiki ma'ana ya zama kamar shi ne gangar jikin kowane mutum in an ce huyula ana nufin asalin haƙiƙanin zatin mutum yawa sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar shi ne kowane ɗan adam ma'ana wannan wato kaiwa matuƙa ne wajen iya suranta abu a gun masu adadi in aka ce abu ya zama kamar kai ka zama shi ya zama shi ma'ana ya kai matuƙar yadda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaukar abubuwan haka sahabbansa suke ɗaukar abu mun fahimci abu ma'ana yadda imanin yake a zuciyarsa yadda baya kokonto dangane da Allah da addinin nan to haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke sun damfari da shi kamar su din su ne shi kamar shi din shi ne su kun ga abin shi ga abin da ke fi da huyula kulli jismin kuma sannan yace shine wa maghnatisu afidatir rijali shine kuma shine maghnatisun da ke jawo rayukan ko kuma wato zukatan mutane ya zama cewa suna sansa suna kaunarsa kuma suna jawowa zuwa ga abinda yake kiran su zuwa gare shi to mu kai ga inda nukta ta uku inda lokacin da zan ishe mu gama waɗannan abubuwan ba suna da yawa musamman malamin yana cika zance da yawa da larabcin adabi duk shi yasa za ka ga abun yana wato dadewa kuma wasu abubuwan zai iya faɗar su da kalma ɗaya amma sai maimaita maka kalma biyar saboda ƙwarewarsa wajen larabci kuma duk abu da yake so ya faɗa yace wa kana min athari hadha al-hubb wa at-tafani annahum kanu amma ni dai ina fatan kuna fahimta ina matuƙar ƙoƙarin in ga cewa kalmomin an faɗe su yadda dai za a fahimce su a Hausance ana ganewa to wanda suke da riƙe da littafi kuma abinda suka ji an fassara abu ba sai an tsaya kowace kalma an faɗi asalin jihadi suke ba da gajiyar da fassara suke ka iya ta'aliki saboda ka riƙe yana amfani da kalmomi sosai manya yace wa kana min athari hadha al-hubb wa at-tafani kuma daga cikin tasirin wannan soyayya da kuma sallama rayuwa gaba daya shine tafani sallama rayuwa ya zama cewa ta sacrificing gaba daya rayuwarka zuwa ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira daga cikin tasirin wannan annahum kanu la yardawna an tandaqa anaquhum sun yadda a ce an rugurguza wuyansu ma'ana ya zama cewa an nike su shine tandaq ya zama cewa an kashe su sun miƙa rayuwarsu duk abin da za'a yi musu akan wannan addinin ai musu wala yukhdash lahu dhufrun amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada a yafice shi koda wato a farcen sa ne kada a ce ya ji ciwo koda a farcen sa ne au sha ku shauka ko kuma a ce ya taka kaya ko ba haka sahabban sa suke ba me yake nufi anan ma'ana sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama yadda ya musu tarbiyya suka yadda da shi suka jawo zuwa ga abin da ya tarbiyyantar da su akai ya kai matukar da kowanne ɗayan su ya yadda shi a kashe shi amma kada a kai ga a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji kisar Abu Dujana wanda jikin sahabbai a yakin Uhud lokacin da kibo da ake harbowa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yawa yazo ya rinnuɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayansa ake harbo kibiya sai da ya zama bayansa ya zama kamar bayan bushiya saboda kibiya kuma a haka ya mutu domin a yakin Uhud an samu damar da har aka zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su zo kusa saboda abin da ya faru wanda mun san kissarsa kuma har ya zama an karya masa haƙorinsa na gaba to kibiyar da aka rika harbowa kawai dan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bawan Allah ya lulluɓe bayansa ya lulluɓe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga dan bayansa da komai da yake da iko da shi aka ta harbinsa sai da ya mutu dan kada a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan matuƙa sai na cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya tarbiyya har ya juye hankalin mutum ya zama cewa baya tunanin komai sai irin nasa mun fahimci abu duk mutumin da zai iya sa ka kaje kai abinda ko da baka bincike ba ka tabbatar to hakika yana da wata dabarar da shi yasa wasu za su ce masa ai sihiri yake wa mutane duk wani abu kamar ka ce sihirin aka yi wa mutum duk da ba sihirin ba ne ya zama cewa daga yaƙini in an baka kalma ɗaya ka yarda da ita shi ke nan sai ka zama cewa duk abin da za a iya saka za ka iya aikatawa to wannan da'ar ita ce da'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da karantarwar da ya zo musu da ita sabanin abin da maƙiyansu suke faɗi dangane da su domin wato ɓata addini da kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yace wafi'a Abu Bakr ibn Abi Quhafa yawman bi Makkata Abu Bakr radiyallahu anhu ya zauna a Makka wato yana ya taka وضرب وطئ أبو بكر ابن أبي قحافة يوما بمكة وترانا أبو بكر رضي الله عنه أمكة سيد أكتاتا شيء أكتات أفا أكتاتا مسويا لقدم ما ينسى دعنوان يوم وضرب ضربا شديدا أتدو كيش دوكا من الأنمي دنا منه عطبة بن ربيعة عطبة بن ربيعة يكسنتو كسدشي فجعل يضربه بنعلين مخصوفين يزما سوى ولا دوكنسا دا وسو تاكلما غدا بيو تاكلمي مي دان وند يكي دا فادين تسكيان نان شي يكي تما مخصوف يزما سوى انا داوكر تاكلمي ينا دوكنسا ويحرف غمالي وجهي كما ينا جويا سو هكا افسكرسا واتو ينا كركداسو ونزا على بطن ابي بكر يحوكن تيكن لوان تيكن ابو بكر رضي الله عنه يزونا اكي شي نزا نجي نزا asali shine ka hau kan abu ka zauna yau kamar da ake cewa dabba namijinta naza'a lil unsa ya hau kan wato mace ki shi kuma wannan ya doki Abubakar radiyallahu anhu ya kwantar da shi rigingine sai da ya hau kan ruwan cikin sa ya zauna yadda ake in ana faɗa tsakanin yara ko kawai a ce wani an kawo da shi an hau ruwan cikin sa an zauna ana ta dukan fuskar to haka wannan mutumin ya yi wa Abubakar radiyallahu anhu hatta ma ya'rifu وجهه من أنفه هل سيد يزم سيوا بيسم فسك السبا دقا واتو أبنا دقا هنسنسا معنى جباة فسكر يدن الملاتة دوكا إذا ما باكا إيغاني وفسكر أبو بكر رضي الله عنه سبو دوكا دي بسا وحملت بنو تيم أبا بكر سيدا بنو تيم دنجل أبو بكر سكر وسكر إيكي أبو بكر في ثوب أشكين تفافي حتى أدخلوه منزلة سكر شكر بشيكي لنسا ku duba irin wannan tashin hankali dukan da aka yi har yanzu ma an kasa gane fuskar mutum saboda ciwon da aka yi masa yan uwansa suka zo a cikin tufa suka dauke shi kamar yadda za a ce sun dau gawa haka suka shiga da shi amma dai bai mutu ba wala yashkuna fi mautihi ba sa ma kokwanton cewa ya mutu a lokacin da su suka dauke shi sun dauka ya mutu fatakallama akhiran nahari a ƙarshen wuni sai gashi wajen dare yayi magana da ya tashi buɗe bakinsa mai yake ya tambayi
ya halina wannan magani kuka kawo mu me yake cewa ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku bani labarin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki in sai dai ba kace shi ba kun fahimci darasin da yake cewa dauka anan mutumin da aka yi masa irin wannan dukan mai tsanani ya zama cewa ƴan uwansa masu tsaron cewa ya mutu suka ɗauke shi kan shida amma da ya farfaɗo farkon kalmarsa shi ne ko ita ce menene ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai duk mutumin da ya kafirta wannan mutumi haƙiƙa ba mutum ba mumini ba ne wanda yake da wannan sifa ɗin yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan soyayya a ce kuma wani ya kafirta shi ya ce ai ba ma musulmi ba ne ka san wani ma cewa na karanta wani maganar wani mutumi daga cikin malaman rafida yana cewa ai abubakar radiyallahu anhu asali ma bai musulunta ba asali ba ma musulmi ba ne wai da akwai yana da wani gunki yana da wani gunki ɗan ƙarami da ya yi sarƙa da shi ya rataya a wuyansa duk lokacin da suke sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in yayi wannan in ya sujjada dama wannan gunki yake sawa a ƙasa sai ya sujjada a kansa wani a cikin littafin waɗannan mutane wanda suke cewa mazhabar su ita ce hanyar ahlul baiti amma ana kafirta abubakar ana kafirta umar wannan wallahi ba zai zama addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi ba Allah dai ya kyauta Allah ya ganar da samarinmu da suka fada irin wannan mummunan hanya Allah san Allah ya dawo da su zuwa ga hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal hanyar ahlul baiti Allah ya dawo da su kan hanyar ahlul baiti ta hakika wanda ita ce zaman lafiya da sahabbai kuma da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansu daya tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gida daya uwa daya uba daya duk abin da ya hada wancan shi ya hada wannan kuma duk mabiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam basu bi wannan hanyar da majusawa suka zo da ita ta kafirta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam domin a bata wannan addinin da yazo da shi ba yake cewa fa takallama akhirun nahari fa qala ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famassu minhu bi alsinatihim wa azaluhu haka ne ko sai suka shafi jikinsa bi alsinatihim wa azaluhu ma'ana sai zama cewa sun lallashe shi sun kwantar da hankalinsa sun nuna masa cewa a babu komai sun makamu wa qalu li ummihi ummul khair sai suka ce wa mahaifiyarsa wato ummul khair suka ce da shi unzuri an tub'imihi shay'an aw tasqihi iyyahu wato ki duba ki ga cewa ki ciyar da shi wani abu ko ki shayar da shi wani abu falamma kanat bihi alahat alayhi yayin da wato shi ya ki cin komai ya ki shan komai sai ya ji an gaya masa labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same shi sai ya jar hankalinsa waja'ala yaqulu shi ko yana cewa ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an gaya min me ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat wallahi la ilma li bi sahibika mahaifiyarsa take gaya masa shi Abubakar wallahi ba ni da ilimi akan me ya samu abokinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala idhhabi ila ummi jamil bint al-khattab tafiki tafi wurin ummu jamil irin al-khattab fas'aliha anhu jiki tambayeta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharajat hatta ja'at ummu jamil tafita sayyidat jibun ummu jamil fa qalat sayyidati inna ababakr yas'aluki an muhammad ibn abdullah yawma sallallahu alaihi wasallam abubakar na tambaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat sayyidati ma a'rifu ababakr wala muhammad ibn abdullah wa in kuntu tuhibbina an adhhab ma'aki ila ibniki dhahabti ni ban san komai ban san abubakar ba ban san muhammad ibn abdullah ba wa in kuntu tuhibbina an adhhab ma'aki ila ibniki dhahabti in kina so in tafi tare da ke ne zuwa bin danki in zo mu tafi tare da ke qalat tafi na'am tafi zo mu tafi famadat ma'aha ta tafi tare da ita hatta wajadat ababakar sari'an dafinan sai da suka samu abubakar radiyallahu anhu a kwance kamar ya mutu yawa fadalat ummu jamil sai ummu jamil ta matso wa a'lanat bisiyahi ta daukaka sautinta wa qalat tashi wallahi inna qauman nalu hadha minka li ahli fisk la ahli fisk wa kufr yace wallahi tashi wallahi mutanen da suke maka irin wannan abu wallahi fasikai ne kuma kafirai wa inni la arju an yantaqima Allahu laka minhu ina roƙon Allah madaukaki ya rama maka abin da suka yi maka qala sai abubakar yace ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ma'ana har yanzu dai shi tambayar sai ita ce ina halin manzon Allah, ku bani labari, ba hali na da mini ba. A qalat sai ta ce hadhihi ummuka tasma'u, wannan mahaifiyarka ce ga ta tana ji. Qala fala shay'a alayki minha, ba ruwanki da ita. Qalat salimun salih, kalau yake insha Allah lafiya ne. Fa qala aina huwa, sai ta ce ina yake. Sai da yaji an fara bashi amsar abin da yake so, shine har yi karfafi zuciyarsa sai karfi, sai kuma ya tambaye su to a ina yake, in dai da gaske cewa salimun salihun din yana nan kalau kuma la garau. Qala sai take fi darin al-arqam, yana cikin darin ibn al-arqam. Qala sai ce fa inna lillahi alayya alla azuqa ta'aman wala ashraba sharaban aw atiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi haƙƙi ne a kaina cewa ba zan ci abinci ba, ba zan sha wani abin sha ba, har sai na je na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ku duba fa duk irin halin da yake ciki da dukan da aka yi masa, amma tunaninsa shi ne ya Abubakar yake ga ruwa an ba shi ya sha dan ya rayu, ya ce ba zai sha ba sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fa amhalata, sai suka saurara, hatta idha hada'at ar-rihl, har sai da wato damuwar sai dan kwanta masa. Wa sakanan nasu, wato mutane kai suka sauki. Wa sakanan nasu, kuma mutane ya zama cewa sun nai'u. Kharaja tabihi, suka kama shi suka tafi da shi da Ummu Jamil da mahaifin Abubakar radiyallahu anhu, suka kama shi. Yattaki'u alayhi ma, yana dora hannunsu akan dai kowace dai daga cikin su. Hatta adkhalatahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai da yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan hankalin sa ya kwanta. To yanzu wannan wanda Allah madaukaki ya bashi damar ya iya training din mutane, ya musu tarbiyyar da zai shigar da wannan imanin a zuciyarsu, akwai wani dan adam da ya kai shi iya koyar da mutane? To ya za a yi kuwa a tarihi a ce ya ci, a ce wani wanda ba shi ba ya ci nasara, amma shi abu a ce ya yi faili? Tarihin da masu addini shi a suke gaya mana da'iman shi ne cewa daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ya guba sai gaba ɗaya kowa na makafiri, ko ba su suke faɗi? Wannan natijar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya tarbiyyar kowa ba, bai ilmantar da kowa kuma bai iya sa wa mutane imani a zuciyarsu ba, don haka daga tafiyarsa gaba ɗaya suka watsa, kuma zunubinsu kawai abun waɗancan mutanen shi ne ba su yi mubaya'a ga Ali ibn Abi Talib ba radiyallahu anhu, shi ne laifinsu, domin asalin addini abunsu shi ne khalifantin Ali. Duk wanda bai da wannan makafiri ne, duk wanda ya ce maka ba haka aqida take ba, ko bai san aqida ba, ko ɓoyewa yake, wannan shi ne asali. Yadda za ka ce la ilaha illallah ka shiga musulunci, to in baka yadda da khalifantin Ali bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan ba Abubakar, ba Umar, ba Uthman, in baka yadda da wannan ba to baka zama musulmi ba. Shi yasa duk abin da yake da alaka da mawqifinsu dangane da wasu mutane, to za ka gan shi asalinsa yana komawa ne zuwa ga wannan magana. Allah ba ya kyauta mutumin da ya kai ga a ce ya yi tarbiyyar mutane har ya zama suna da irin wannan ruhin da imani, ba wato an tuhume shi hakikatan, bal an tuhume Allah subhanahu wataala akan cewa ya aiko annabin da bai ci nasara ba. Allah ma yake kiyaye. Sai to shi ne wannan yake cewa wa sanan qulu nawadir hubbina, ummu da mahajiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mahajiyar Abubakar yau ya sunanta ummu alkhair, sunan mahajiyar Abubakar da ita da ummu jamil suka dauko shi. Yace wa sanan qulu nawadir alhubbi wattafani, za mu dauko muku insha Allah irin abubuwan ban mamaki da ba a saba yin su ba, shine nawajib na kauna da kuma miƙa rayuwa. Fi mawadi ashatta min hadha alkitabi, za mu dauko muku su mu riƙa nuna muku a wurare daban-daban a wannan littafi din, wala siyama ma waqa'a fi yawmi uhud, musamman abin da faru ranar yakin uhud yake zai kawo, wa ma waqa'a min hubayb, da abin da ya faru daga hubayb wa amsalihi da makamancinsa duk zai zo muku insha Allah a cikin wannan littafi. To nan dole za mu tsaya insha Allah darasi na gaba bayan Ramadan bi idnillahi tabaraka wa ta'ala, za mu dora akan abin da ya ambata, sai mu kiyaye cewa anan darasi na uku za mu tashi daga cikin abubuwa guda shida ne ko bakwai da ya kawo, guda shida ko yau to insha Allah sai mu tashi daga wannan wuri bi idnillahi tabaraka wa ta'ala as'alullah tabaraka wa ta'ala an yassira umurana wa an yuthabbitana 'ala al-iman as-sahih 'ala manhaj rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa an yuballighana ramadan wa an yaj'alana min utqa'i an-nar fihi wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana li ta'atihi fihi وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما إذا أتى أمتا إن شاء الله ما يلا أسر يوضع درس من تفسيري هون كما زالوا تقبل إن شاء الله دقي إن دمك فيها أولا أولا شكرا تقباتا تاردك وقالي تقعي تاوى يددي إن شاء الله زاموا زاموا كيغا فهمتر نفسوش القرآن يدى الله مدكي فديسو kuma bisa yadda malamai suka fassara in Allah madaukaki ya sa mun dace sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum